Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 13 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballe, ka ta fara harhaɗa magungunan nan na Amurka Johnson & Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 ɗin shi. Wata kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin ƙasashen waje. Sannan wasu sabbin alƙaluman da gwamnatin China ta bayyana yau Talata na nuna alamar tattalin arzikin ƙasar na murmurewa daga matsalar da ya fuskanta daga annobar corona.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, sai cewa masana harkar tattalin arziki a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wani rahoto da babban bankin kasar ya fitar da ke bayyana yadda tattalin arzikin kasar ya fuskanci koma baya.
Wannan kuma bai rasa nasaba da tasirin cutar corona zaman gida da aka yi da rashin kuɗi a hannun mutane ba.
A jihar Katsinan Najeriya kuwa, an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki ne domin lalubo hanyoyin warware matsalar tsaro.
Zo mu mitin ba ta yi ba, duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowane ne, inda ƙasa ake so ta zauna lafiya.
Bayan nan kuma za ku ji cewa 'yan kasuwar jihohin Kano da Jigawa sun koka kan lalacewa hanyoyin sufuri daga Kano zuwa garin babban mutum na iyakar Najeriya da Nijar ta bangaren arewa. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki, amma in sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Katafaren kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Johnson & Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 ɗin shi, bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba. Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya Litini, bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aike ma ƙwararru da ke wasu wurare. Kwanan nan kamfanin na Johnson & Johnson ya kaddamar da faɗaɗaɗɗen aikin gwaje-gwajen nau'in maganinsa da ake sha sau ɗaya. Ana gwaje ne kan mutane 60,000 a wurare sama da 200 a Amurka da kuma ƙasashen waje irin su Argentina, Brazil, Chile, Mexico da kuma Afirka ta Kudu. Sai dai kamfanin ya bayyana a wata takardar bayani cewa irin wannan abin da ya kira al'amari na cikas kamar rashin lafiya ko hatsari na daga cikin abubuwan da aka san suna iya faruwa lokacin gwaje-gwajen magani, musamman ma idan waɗanda ake gwajin a kansu suna da yawa kamar haka. Ya ce an tsaida gwajin ne saboda kawai a yi wani ɗan nazari, ba wai irin dakatar wannan ce da wata hukumar lafiya kan yi ba. Wata kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya, kuma ta ce sauran manyan ƙasashe kusan ba sa ma yin komai. Kungiyar ta Transparency International ta faɗi yau ɗinnan Talata cewa ƙasar China, wadda ita ce ƙasar da ta fi fitar da kayan sayarwa a duniya, kusan ba ta yin komai don hana cin hanci da rashawa a hulɗar kamfanonin cikin ƙasar da sauran duniya. Ƙungiyar mai mazauni a birnin Berlin na ƙasar Jamus ta ce ƙasashe huɗu ne kaɗai daga cikin manyan ƙasashe 47 masu fitar da kayayyaki, wato Amurka, Burtaniya, Switzerland da Isra'ila, waɗanda kashi 16.5 na kayayyakin da ke kasuwannin duniya ne suke samarwa, suke aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya zuwa shekarar 2019. Wato kenan an samu raguwa daga ƙasashe 7 masu hakan, waɗanda suka samar da kayayyakin saidawa na kashi 27 cikin 100 a shekarar 2018. Wasu sabbin alƙaluman da gwamnatin China ta bayyana a yau ɗinnan Talata na nuna alamar tattalin arzikin ƙasar, wanda shi ne na biyu a girma a duniya, na ci gaba da gaggauta murmurewar da yake yi daga matsalar corona. kayayyakin da China ke fitarwa waje sun karu da kashi 9.9 cikin 100 a watan Satumba idan aka kwatanta da na bara, wanda kuma ya tsara na watan Agusta mai karuwar kashi 9.4 cikin 100.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu, wanda za mu fara da Najeriya, inda babban bankin kasar CBN ya fitar da wani rahoto da ke bayyana yadda tattalin arzikin kasar ya fuskanci koma baya da akalla kashi 2.27 cikin 100 a cikin watan Agusta, kwatankwacin tafka asarar naira triliyan 900. Daga Abuja, wakilin Shamsiyya Hamza Ibrahim na dauke da cikakken rahoton.
Cewar babban bankin Najeriya CBN, kudaden shiga da kasar ke samu ya fuskanci koma baya, inda ya ragu daga naira triliyan 39.57 a cikin watan Yuli zuwa naira triliyan 38.57 a cikin watan Agustan da ya gabata. Batun da kwararren masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi ya danganta da matsalar cutar COVID-19 da ya sanadiyar dakatar da duk wata hada-hadar kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata.
Wannan babaya rasa nasaba da matsaloli da ake fama da su na matsalar tattalin arziki da kuma karancin kudi a hannun jama'a. Sau ya zamanto a maimakon a samu naira wajen kaman biliyon ko triliyon 1.2 haka ko 1.3, sai aka samu kaman naira biliyon 900. So kaga abin ya fadi kasa da yanda ake tsammanin shi. Wannan kuma bai rasa nasaba da tasirin cutar corona da zaman gida da aka yi da rashin kudi a hannun mutane ba. Sannan na biyu, abin da ya shafi wannan irin bonds da debentures, shi kuma na kasuwar hannayen jari wanda ya shafi kasuwa wani ɗan kasuwa, su ma wayannan irin rance na karamin lokaci na hannun ɗan kasuwa, shi ma ya fadi daga kimanin a triliyon 38 zuwa triliyon 1.2. Kin ga wannan fada-fadan yana zamanto kudade sun yi karanci, sun dan yan dan samu sukiya a bangaren tattalin arziki na Najeriya.
Ina shi bangaren shi ma masanin tattalin arzikin kasa Kasim Kurfi cewa yayi
yadda suka yi magana din credit din yayi kasa ko dole yayi kasa. An rufe kasuwa tun daga April, March, May, June, July, August. Kasuwan da tana zan ta falfado kayan ma ta fara cewa a bani kaza, a bani rancen kaza, zan yi kaza. To su ma creditors waɗanda suke yan kasuwa ba su ce suna buƙatar wasu kuɗaɗen ba, su saboda haka dole bankuna za su asara. An yi wannan asarar amma ta ɗan lokaci ne. In abubuwa suka buɗe yanzu kin ga za a fara amsar kuɗi, ana son a sauye sabon shekara da ESMA. To kuma credit ɗin dai to me ya jawo haka? Saboda gwamnati ta jamsa waɗannan kuɗin wannan lokacin. Asarar da aka yi bankuna ne za a ce su suka yi asara, don su ke kai kuɗi suna tsayin treasury bill kuma yanzu gwamnati ta jamsa. Sannan ita ko gwamnati ba ta yi asara ba.
Wannan matsalar da tattalin arzikin Najeriya ya fuskanta ya samo asali ne daga fuskantar gibi da naira biliyan 730 na kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu. Lamarin da tasirin su ka iya sa kasar fuskantar masasarin tattalin arziki, a cewar Dr. Isa Abdullahi.
Idan aka saki wannan abun ya daure ya ci gaba da faduwa din, to matsalar masasarin tattalin arziki da aka shiga na recession, to za a iya dosan wannan, saboda zai taba manya-manyan alkaluma na hannayen jari na zuba jari a cikin kasa, zai taba matsalolin abin da ya shafi hada-hadar kudade a cikin kasa, zai iya taba alkaluma na walwala da jin dadin jama'a. To uwa uba kuma idan ya tasiri akan ma'aunin tattalin arziki na GDP har ya zamanto zango biyu yana faduwa kasa, to shikenan an shiga recession, an koma masasarar tattalin arziki wanda aka fice a 2018. To saboda haka wayannan matsaloli ya kamata a lura da su sosai.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Shamsiyya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye na Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To ba balle masu suka jari sun nuna ƙwarin gwiwa da aka sun hakan a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau dinnan Talata. Kasuwar Nike ta Japan ta tashi da ƙaruwar 1.1 cikin 100. S&P ta Sydney ta ƙaru da kashi 1 cikin 100. Ita kuma Kospi ta Seoul ta yi ƙasa da wajen maki 1.5. TSEC ta Taipei ta rikito da maki 9. A hada-hadar can da yamma kuma, Shanghai Composite ta yi sama da maki 1.5. Sannan ita kuma Sensex ta Mumbai ta ragu da 1.1 cikin 100. An rufe hada-hadar Hong Kong saboda gargaɗin yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. A hada-hadar kayayyakin sayarwa kuma, ana sayar da gold kan dala 1,920, wato ya yi ƙasa da 1.4 cikin 100. Ana sayar da ɗanyen man Amurka a kan dala 39.57 kowace ganga, wato ya yi sama da 1.3 cikin 100. man Brent kuma ana saida shi ne kan dala 41.87 ganga guda, shi ma ya karu kenan da .3 cikin 100. Mambobin kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka na shirin yin tambayoyi ma matar nan da aka gabatar da ita don zama alkali a kotun kolin Amurka, Amy Coney Barrett, kan jerin batutuwa a yau dinnan Talata, rana ta biyu ta zaman tantancewarta. Abubuwan da ake ganin za a mata tambayoyi a kai sun hada da kiwon lafiya da tsarinta na gudanar da shari'a da kuma rawar da ta yi kotun kolin ta taka a shari'ar zabe da kakunno kai bayan zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Kowane sanata da ke kwamitin zai samu minti 30 na yin tambayoyi a yau dinnan Talata, sannan wani zama makamancin wannan zai biyo baya gobe Laraba. Chairman din kwamitin Lindsey Graham ya tseda Jibi Alhamis don zagaye na farko na kada ƙuri'a kan nadin Barrett. Wannan zai sa a iya nuna amincewa ta ƙarshe a ƙarshen mako mai zuwa, sannan kuma a kada cikakkiyar ƙuri'a a Majalisar Dattawa mai rinjayen 'yan Republican kafin ƙarshen watan nan. A ƙarshe, masu kada ƙuri'ar wuri a zaben shugaban ƙasar Amurka a jihar Georgia ta kudancin ƙasar sun fuskanci matsala ta tsawon sa'o'i jiya Litini kafin aka samu shawo kan lamarin, aka kuma ci gaba da kada ƙuri'ar. A wasu rumfunan zaɓe, masu kada ƙuri'a sun yi ta jira na tsawon sa'o'i kan dogayen layuka, yayin da mutane ke ta ɗunguma fiye da yadda aka gani a baya. A ranar farko ta kada ƙuri'ar wuri gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, ofishin sakataren gwamnatin jihar ta Georgia ya ce mutane 126,876 ne suka kada ƙuri'a jiya Litini, wato karuwar kashi 41 cikin 100 na adadin waɗanda suka kada ƙuri'ar wuri a shekara ta 2016.
Daga da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, inda a yayin da sha'anin tsaro ke ci gaba da munana musamman ma a arewacin kasar, gwamnatin jihar Katsina ta shirya wani taron kwanaki biyu na wayar da kai ga ciyamomi, hakimai da kuma 'yan majalisar sarki. Sai dai a lokacin da yake jawabi, gwamna Aminu Masari ya ce za su yi wa dokar ƙananan hukumomi gyara, inda za su fito da kwamitin tsaro a ƙauyuka da birane da kuma kotu ta sasanci. Ga rahoton da wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi aiko mana daga Katsina.
Gabanin halartar wannan taro na je ta bakin mazauna sassa daban-daban na jihar Katsina.
Kan Allah akwai matsaloli. Abu ya rasu, ya kici, ya kici newa. Sassan mutane da sassan dabbobin da kuma cikin zama a zuwa tare gari gaba daya. Ai kan shige ta da hankali. Kiran da kwanan nan kwana ko kenan da an koyi mutane, an karkace mutane da sun warwace.
Hakika a shigar gari kamar yaki an samu sauki, sai dai mutanen nan sun dawo suna ɗauki kai daya. Za su tara mutane zuwa gona ko sun ɗauko hatsi su sa amshi shanun da suka taho da su da ranar kirkiri su tafi. An yi haka a kwari, an yi haka a garin gunguma garya. Yanzu ko jiya akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin Jibi zuwa Batsari za aka ɗauke shi, har yanzu yana hannunsu. Ba za mu ci jami'an tsaro ba su aiki ba.
Cikin jawabinsa, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya bayyana cewa sauyin da aka samu na shugabancin al'umma a yankunan karkara ya shafi harkokin tsaro. A nan yana nufin hakimai da gattai da masu anguwanni, da kuma juya game da taron da suke halarta ɗin. Cewa yi.
Mu zo wanda ya kamata a hukunci a hukuncika shi kowane ne tunda ƙasa ake so ta zama lafiya. Ya excellence, wannan sai ka sake zama bindiga ta kyauta ta ƙi kwakin yau an kashewa ne, an sacewa ne, an kashewa ne, an sace matan shi.
A nasa jawabin gwamna Aminu Bello Masari ya taɓo batun sasanci.
Sasancin nan muka fara shi, amma ya kamata yanzu a kalli abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake. Sojoji da 'yan sanda da su suke yaƙar wa'annan mutane, su su jagoranci maganar sasanci. Sasanci kuma ba daga sama ai ƙasa ba, a'a ga hakimai nan wanda suna daga tai.
To ina mafita.
Yanzu muna so mu yi dokar ƙananan hukumomi gyara wanda za mu fito da kwamitin tsaro na ƙauyuka da garuruwa da birane, kuma a cikin tsarin akwai wani kotu na fasanci wanda tun daga nan za a fara maganar sasanta mutane inda ya kasance wato cece din ba criminal bane. To in aka jawo mutane suka shiga ciki yadda muke son yanzu, to dole ne ɗan sanda masu bincike za su nasu aikin, su ma alƙali za su nasu aikin. Tsarin da muke so mu biyo da shi a faro sha'anin tsaro tun daga ƙasa, na farko da jami'ai da masu rikon ƙananan hukumomi da malamai an fara yi musu taro na tsaro. Yanzu ka ga suna cikin kwana biyu za a yi da 'yan majalisar sarki, saboda yadda al'umma sai sun shiga cikin harkokin tsaro, sai an faro da tun kan mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa sashi kan mai martaba sarki.
Sani Shabi Malumfashi, Murai Amurka daga Katsina.
A gaida Sani Malumfashi da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta sanar da aniyar samar da layin dogo na zamani da zai ratsa jihohin Kano, Jigawa da Katsina zuwa garin Maradi na jamhuriyar Nijar kan kuɗi fiye da dala Amurka biliyan guda. 'Yan kasuwa da sauran al'umma na fuskantar kalubalen sufuri daga Kano zuwa garin babban mutum na iyakar Najeriya da Nijar ta ɓangaren arewa. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Tun fiye da shekaru goma da suka gabata, masu ababen hawa da ke zirga-zirga a kan hanyar Kano zuwa Ɓaɓura a jihar Jigawa zuwa babban mutum da ke iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ke kokawa game da lalacewar titin tare da jan hankalin hukumomi game da mahimmancin hanyar. Honorable Nasiru Garba Dantiye, tsohon wakilin yankin Ɓaɓura ne a Majalisar Tarayyar Najeriya, ya ce ya sha gabatar da batun wannan hanya a zauren majalisar amma bai kai ga cimma nasara ba. Yana mai cewa duk da kasancewarta mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya, gwamnonin Kano da na Jigawa na da rawar takawa game da makomar hanyar.
Wannan hanya boda ce da Niger, boda ce zuwa Mali, zuwa Libya, har zuwa Turai. A yanzu halin da ake ciki ana fashi a wannan hanyar, saboda kowa ya guje ta, ba za ka ga kowa ba. Ana mutuwa saboda irin hadari da ake yi saboda ba ta da kyau. Wannan abu ne wanda muke kira ga gwamnati ta jihar Jigawa da gwamnati ta jihar Kano su yi abin da ya kamata, su gyara wannan hanya domin muhimmancinta. Gwamnonin nan za su ma magana akan cewa babu kuɗi, kuma waɗannan jihohi na Kano da Jigawa suna ɗaya daga cikin gwamnoni na arewa wanda yake ba sa samun kuɗi isassu wanda za su yi aiki duk mun san wannan. Amma ai akwai wata hanya wadda za su iya bi su yi wannan hanyoyi. Gwamnatin tarayya tana ba da dama ga jihohi su yi hanyoyi waɗanda suke muhimmai, su je su yi bayani a mayar musu da kuɗinsu.
Hakan ce ta sanya na tuntuɓi gwamnatin jihar Kano, kuma Alhaji Idris Garba Unguwar Remi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar na cewa,
in ka dubi yanayin hanyar yanzu, dole ka tausaya mutanenka wanda suke amfani da ita yau da gobe. Sai da haka gwamnatin jihar Kano za ta iya kokari ta ga cewa ta tura ma'aikata sun mata kiyasi domin ta yi aiki daga inda al'umma jihar Kano suke amfani da ita da iyakata zuwa Jigawa, tunda ka san iyakacin dokar sarki kasarsa. So Allah da zamiya wannan, za mu rubuta wa ma'aikatan ayyuka ta tarayya su ba mu izini, za mu yi daga baya za a damu da kuɗaɗenmu.
Dangane da yiwuwar haɗa gwiwa da gwamnatin jihar Jigawa kuwa domin aiwatar da wannan aiki, kwamishinan ayyukan na Kano ya ce,
wannan idan mu biyo wa mai girma gwamnan jihar Kano shawara idan zai iya tuntuɓar takwaransa da jihar Jigawa, inda idan ya kai daga nan shi ma gwamnan Jigawa ai al'umma sai yake aiki, kuma al'umma suna bin wannan hanya arewa ma da a nan garin ta hanyar garin su ce. To kaga shi ma karanta idan aka ga hanyar shi ma sai dora don su kilemin din kudaden da suka kashe a wannan hanya.
A farkon wannan wata na Oktoba ne dai Majalisar Zattarwa ta Tarayyar Najeriya ta amince za ta biya kimanin naira biliyan 150 ga biyar daga cikin gwamnonin kasar bayan gudanar da wasu ayyuka na gwamnatin tarayya a jihohinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu Afirka akan mita 102.5. Baya ga haka, kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyu hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da Najeriya ta cika shekara 60 da samun ƴancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Ingila a farkon wannan wata na Oktoba, wakilin mu Hawwa Umar ta tattauna mana da wani manomi da ya shafa sama da shekara 30 yana wannan sana'a, inda ya bayyana irin nasarori da kuma kalubale da manoma ke fuskanta a Najeriya. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Muhammad Sani Kanya. To harkar gaskiya na dade ina noma kusan yanzu haka na fi shekara 30 ina noma na kayayyaki iri-iri.
To kamar me da me kake nomawa?
Shekarun baya can dai abinda muka fi nomawa muna noma gero, dawa, gyada, gujiya, wake, abinda mu muke noma kenan a can area namu.
Ka ce kwanakin baya, yanzu kuma noman ya bunƙasa kenan ko an faɗaɗa?
Mun ƙara faɗaɗa noman namu don a yanzu haka Allah da ikonsa abubuwan da muke gani ana yin su a wani guri. Yanzu haka mu ma mun samu damar kawo su wurarenmu, mun kuma gwada su kuma suna yi yanda ya kamata. Misali, akwai noman riɗi da muke yi, akwai noman soɓo da muke yi, akwai noman shinkafa ta tudu, muna kuma yin noman kankana.
Shin ta yaya kake samun iri?
Samun iri kusan in ce hanyoyi guda biyu ne ko uku. Akwai local iri da muke samu idan Allah ya sa wani lokacin da muna za ta zo ta faɗi, ba zato ba tsammani a wannan lokacin ba mu yi tanadin iri ba, sai mu je kasuwa mu sai iri mu ɗan gyara shi mu shuka. Na biyu kuma akwai iri wanda yake an riga an gyara shi, an fidda shi, an sarrafa shi, an sa masa wannan abin da yake cin wannan ƙwari ba za su ci ba, wanda yake na gona na zamani, shi ma muna sayan sa muna amfani da shi. Kuma akwai irin da yake dama mun riga mun wato duk lokacin da aka ce damuna ta zo an yi shifka amfani ya zo gida, to tun a wannan lokacin muke kokari mu ga mun ware iri wanda muka ga inganta yayi ƙwari, to sai mu aje shi sai wata shekara in ta zo mu yi amfani da shi.
Shin noman rani kake yi ko kuma noman damuna?
A haƙiƙa nan gaskiya zan ce duka, ina yin noman rani ina yin noman damuna, amma na fi noman damuna. Noman rani abinda nake yi noma ne nake yi na shifke-shifke wanda a cikin sa jifa-jifa ina dan samu ina sa kamar dan wake haka ko kuma noman kankana haka, muna sa a cikin ire-iren muna ina da orchard, muna da shuke-shuke, su mangoro, su lemo, su gasun dai abubuwa daban-daban, su zogale, su chop-chop da sauransu, har tata dabino ma ina noman sa.
A kwanakin baya hukumar tantance iri ta yi ma wani taro da ta kira manoma yanda za su rika sayan iri, za ka aika da wannan wayar ka ta hannun salula kuma ba sai babbar waya ba, za ka dan kankare irin in ka saya, kamar akwai wani dan abu a bayan shi kamar katin waya da ake yi, in ka kankare ka aika a take za a gaya maka shin irin nan ya inganta ko bai inganta ba. Shin kuna samun irin wannan kuma kuna samun sa da sauki?
Allah da ikon sa abu su ballo da wannan tsari a wurare daban-daban tsarin yayi, amma kuma akwai wuraren da yake an samu matsaloli da yawa, mutanen sun yi amma abun bai yi ba. Wato anan ina kira ga gwamnati da wannan dama da na samu, ina kira da gwamnati ta yi kokari ta canza tsarin. Ni tunanin da nake gani shine a nemi fa wato mutanen mu, akwai tsofaffin manoma wanda akwai da sun fi shekara 60 suna noman nan, ba irin mu kanana ba wanda yake yan shekaru 30 kawai da suka wuce. A nemi manya-manyan manoma wanda yake suna nan, a nemi shawarwari game da su domin za su ba da shawarwari yanda za a yi abin da ake bukata a wanda za a baya manoma idan suka ba da shawari in Allah ya daidaita da manoma.
To ko me yasa wannan shirin tantance iri da gwamnati ta yi, ko me yasa kace ya kamata ta ƙara zage damtsi?
Wato anan shine maganar iri fa shine matsalar mu, domin tsakani ga Allah duk mutumin da aka ce ya je, wato akwai iri, akwai kuma seed akwai kuma grain. Wato anan abinda nake nufi akwai iri, tunda irin nan a cikin grain ake dauko shi. Ya kamata gwamnati ta yi kokari ta fito da wani tsari da yanda za a yi talaka ko kuma manomi ya sami iri kyakkyawa. Domin muddin aka ce ba yau kai shibka baka shibka iri mai kyau ba, to ka tabbatar da cewar ba za ka sami amfani yanda ya kamata ba.
To ai shi yasa ta fitar da wannan tsari da zaka saye iri ka kankare ka aika ta waya. Shin yasa kake ganin wato kananan manoma ba su amfana da wannan tsari?
Oi, akwai dalili anan. Saboda irin da ake samu na zamani fa yana tsada. Musamman ga bazan ce na gwamnati ba ga musamman ga su masu saida iri. Mutum ne zai tashi zai zo ya sai gaje kasuwa ya sai iri na 2000 ya zo gona sai ya shibka shi wanda in zai yi amfani da irin wannan irin na zamani amma fi kankanta ya kashe wajen 20,000. To ina yake da 20,000 da zai sai wannan irin ba zai yi ba. Amma in har gwamnati za ta fito ta taimaka ta yi yanda za a yi in ta sai grants wato ta sai wato ga grants a hannun jama'a a samu ƙwararrun wato masana wanda za su fito su zauna a kawo su zauna a biya su su yi kokari su sarrafa wannan irin wato wannan grains din domin su fitar da irin da za a shibka a shekara mai zuwa. To saboda talaka to yawanci mutanen mu manoma da muke da su duk magana irin nan da iri da yake wallahi ba su tamu da hiba. Mutan kawai jira zai da zalla an ce da muna ta fadi zai ita jagun dan wansa ya ce dala ya dan bashi iri ya shibka kun kuma ba shi da shi ya je kasuwa dan abin da yake hannun sa ya so iri ya je ya shibka dai karshe bai ga shibkan nan ba ta kyau ba to tun daga noma an fadi.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Sani Kanya da kuma wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayuwar da masu sauraro kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko a yau mun samu ne daga Shu'aibu Adam da ke jihar Kano, inda ya ce, "Ni a nawa ra'ayin, rushe rundunar SAS ba shi ne mafita ba, dingarin buwar da sa ido sosai. Ta saka dokoki masu saurin gaske akan waɗanda ake zargin suna cin zarafin mutane shi ne abin da ya kamata a yi, ba a rushe su ba. Amma tabbas 'yan Najeriya sun yi kokari sosai. Kuna fatan yadda suka jajirce har sai da aka kawo ƙarshen SAS za su ƙara ninka irin wannan jajircewan wajen ganin an kawo ƙarshen ta'addanci da ke addabar ƙasarmu, musamman ma a shiyar arewa." Shi kuwa Usman shi ta mahuta cewa yayi hakika taron kungiyar haɓaka harkar noma na ƙasashen Afirka na yankin Sahel da ta shirya wa kungiyoyin manoma a jamhuriyar Nijar kan yadda za a bunƙasa harkar noma tsakanin ƙasashe shida na yankin Sahel da zummar yaƙi da annoban yunwa yayi daidai ma hakan wani abin ayaba ne. Da fatan Allah ya sa wannan taro kwalliya za ta biya kuɗin soso da sabulu. Sakoma na ƙarshe kuma ya fito ne daga Alhaji Mele Yusuf Fari, shi kuma cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Rusa rundunar yaƙi da fashi da makami da miyagun laifuka wato SAS da gwamnatin Najeriya ta yi, Allah ya sa hakan shi ne mafi alheri ga al'umman Najeriya. To ma dalla mun kuma kore da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Na gaida Hadiza Kyari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Tafarin kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Johnson & Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 ɗin shi, bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba. Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya Litini, bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aike ma ƙwararru da ke wasu wurare. Wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya, kuma ta ce sauran manyan ƙasashe kusan ba sa ma yin komai. Ƙungiyar ta Transparency International ta faɗi yau ɗin nan Talata cewa ƙasar China.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mashirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidaita da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya tayani gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.